بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو ساكي هدواء وانا بقيري ميتار البركة مسجد المهاجرين وانا أبوات دن تدو أكالتي موكيو أتكيم ببامبر نيجاه مرادي وانا قساتا متنجر أيو muna ranan Lahadi daren Litinin wanda ya daidai da 30 ga watan Zulqa'da hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda kuma shine daidai da 17 ga watan 5 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2000 da 26 da taimakon Allah madaukin sarki kamar yadda muka yi alƙawari cewa za mu gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma da tsawon waɗannan kwanakai masu tarin albarka wannan shi zai zama majalisin mu na farko a cikin tafsirin waɗannan kwanakai tafsirin mu na 20 daidai a cikin suratul baqara ajiya muna magana gargashin fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atuz zaka
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata wa kum ma'am raki'in atamuruna الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن إنها لكبيرة إلا على الخاشعين
جزاك الله خيرا وبين تعالى أمرك وأن أبيك تيوى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألا تيكو زير دسلا كبار الزكاة أجي مي مغانا أكن زير دسلا دون أبد شاهي فللا da hukunce-hukunce da muhimmancin sallah a cikin rayuwar musulmi bangaren aya Allah ce wa atuz zaka ku ba da zakka malamai suka ce wannan aya ita ce rukuni ko kuma dalili mai nuna rukuni na uku daga cikin rukunnan musulunci ayan nan ta dauko rukunai guda biyu rukuni na biyu shine tsayar da sallah rukuni na uku shine iqama ita'uz zaka ba da zakka zakka ɗaya ce daga cikin rukunin da Ubangiji subhanahu wataala yayi umarnin mutane idan ya ba su wadata ta kuɗi ko ya ba su wadata ta kayan noma ko ya ba su wadata ta dabbobi ko ya ba su wadata ta kaddara da ake juyawa tana kawo kuɗi to Allah subhanahu wataala ya shar'anta wata sadaka a cikin dukiyar mutane wanda za a amsa daga masu kuɗi a ba talakawa wannan kuma ba zabin mutum bane rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci in an ce zakka a larabci ana nihin dukkan wani abu wanda zai girmama ya ɗaukaka wanda zai ƙaru shi ake nihi da zakka a yaren larabci az-zakatu hiya annama'u ƙaruwar abu kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad aflaha man zakkaha hakika ya rabauta wanda ya tsarkake ran shi ya tsarkake rayuwar shi amma idan an ce zakka a shari'a shine ba da wani yanki na kuɗi wanda suka kai nisabi zuwa ga wata jama'a wadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta a ba su wannan yankin. Ita zakka rukuni ne daga cikin rukunin musulunci, kuma alqur'ani mai girma da sunna ta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malumai sun tabbatar da wannan. Allah a cikin suratu tauba yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum
wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
Naam.
صلاتك سكن لهم ذلك ذكرى للذاكرين.
الله يقول خذ من أموالهم كأمثال دوكي رسول كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم صدقة وتصدقة تطهرهم دمون كسرك كيسو وتزكيهم كسرك كيسو دوانا صدقة. Ashe ita zakka tsarkaka ce daga dukiya, kuma tsarkaka ce daga shi mai dukiyar idan an hidda. Allah ya ce wa salli alaihim, kai addu'a gare su idan sun bayar da zakkan nan. Inna salataka sakanun lahum, kuma ita addu'arka nutsuwa ce zuwa gare su, ga zuwa dukiyar su. Wannan aya da ayar da muke tafsiri akan ta suna nuna mamu wajabtin tilas in zakka a cikin dukiya. A haka hadithin da muka karanta a jiya, hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, Abdullahi dan Umar da Allah tabbata gare su yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gina musulunci akan al'amari guda biyar: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, shaidawa babu abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah, kuma lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aiki ne, manzo ne daga wajen Allah. Abu na biyu iqamis sala, tsayar da sallah, wa ita'iz zakati, da bada zakka. Wannan hadithi shi ma yana nuna mamu wajabcin tilas in zakka a cikin al'ummar musulmi. A haka hadithin Mu'adh ibn Jabal da Allah tabbata gare shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa ahlul kitab, je mun ji cewa Annabi yake gaya mashi idan ya taya karantar da su tauhidi, bayan tauhidi in sun yi sun bi ya karantar da su sallah, bayan sallah abu na uku zai bada, za ya umarta su da su bada zakka. Don haka ita zakka wajibi ce da waɗannan dalilai. Al-Muwaffaq ibn al-Qudama yake cewa musulmin duniya baki ɗai tun daga zamanin sahabbai har zuwa zamanin malumai na ƙwarai har yau, dukkaninsu sun yarda babu rigima cewa zakka wajibi ce ko ba wajibi ba. Da haka dalilai guda uku wanda ake kafa hujja da su a shari'a ta musulunci sun tabbatar da wajibcin zakka. Wannan zakka kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ta ne a shekara ta biyu bayan hijira. Wa in kana a lokacin da aka shar'anta zakka akwai maganganun malamai da dama, wasu daga cikin malamai irin Imam Nawawi a cikin littafin shi Al-Minhaj yake cewa zakka an farlanta ta ne a shekara ta biyu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Wasu daga cikin malamai suka ce an farlanta zakka ne a garin Makka, amma kasa dukiyar idan kuɗin sun kai nawa a fara aikin shine aka fara yi a garin Madina, kamar yadda Ibn Uthaymeen ya tahi akai. Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da mutane da su bada zakka a cikin ayoyi daban-daban. Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya nuna mana ɗabi'ar mutanen ƙwarai a cikin al'umma shine su bada zakkar dukiyar su idan suna da Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun,
innal muttaqina fi jannatin wa uyun,
akhidhina ma atahum rabbuhum,
akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabila dhalika muhsinin,
kanu qalilan min al-layli ma yahjaun,
kanu qalilan min al-layli ma yahjaun,
wa bil ashari hum yastaghfirun,
wa bil ashari hum yastaghfirun,
wa fi amwalihim,
wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
Mai ta'ala cikin waɗannan ayoyi yake zana mana sufufin mutanen ƙwarai, cewa su mutanen ƙwarai za su samu aljanna, fi jannatin wa uyun, za su shiga a cikin aljanna wadda aljannan nan akwai idanun ruwa masu gudana na falala daban-daban. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Allah yake zana mamu ɗabi'unsu, yace kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, kadan ne suke kwana a cikin dare. Wa bil ashari hum yastaghfirun, idan lokacin asuba yayi kuma suna neman gafarar ubangijinsu. Wa fi amwalihim, a cikin dukiyarsu, haqqul lis-sa'ili wal mahrum, suna bada haƙƙin da Allah madaukin sarki yace a bada na zakka, kuma suna taimako ga masu roƙo, ga wanda ba su da shi har suka tambaye su. Ashe zakka Ubangiji subhanahu wataala bayan ya wajabta ta, to kuma sai da ya kwadaitar da mutane domin su bada wannan zakai. A haka hadithin Abdullahi ibn Muawiya ya dala tabbata gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mutane ko kuma abubuwa guda uku, to wannan duk wanda ya yi su ya ɗanɗane ɗanɗano na imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bauta ma Allah shi kadai ya gama samun jin daɗin rayuwar shi ta yau da gobe. A haka wanda ya bada zakat dukiyar shi zai samu rayuwa mai daɗi nagartatta. Saboda mi? Saboda ya ebe kazamta daga cikin dukiyar shi ya bayar kamar da Allah subhanahu wataala ya umarce shi. Ashe za mu ga a cikin wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da cewa bada zakkan nan rukuni ne, kuma tsarkaka ne ga mutum, kuma tsarkaka ne ga dukiyar shi. Akwai hadisi, dogon hadisi a cikin littafin Imam al-Bukhari daga Abi Huraira da Allah tabbata gare shi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar akan mutane wanda suna da dukiya amma ba su bada zakar dukiyarsu. Annabi yake cewa babu wani mutum wanda yana da taska ta zinariya ko ta azurfa, ko yana da hatsi, ko yana da shinkafa, ko yana da masara, ko yana da gidajen da ake mai haya, ko motocin da ke kawo kuɗi, ko yana da sefa, ko yana da naira, ko muke gare ka wanda kuɗi ne sun kai nisabi ko dabbobi. To idan mutum yana da wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai bai bada haƙƙin Allah a ciki, bai bada zakka, to wannan mutumin zai zo ranar alkiyama an shahi kumatin shi, an shahi huskar shi, ba ka gane ina hancin shi ina bakin shi. Za a sa kamar a sa dutsen guga a goge huskar shi, za a mai guga da dutse wanda yake na wutar jahannama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fayukwa biha jambuhu wa jambaihi wa zahrahu, za a rinka guga mai dutse na wutar jahannama ga bayan shi, ga dinge, ga gaban shi, ga huskar shi, duk lokacin da ya zaburo to za a rasa gane ina gaban shi ina bayan shi. Daga an tashi ranar alkiyama ka ga mutum da wannan siffa, to wannan mutumin bai bada zakka a cikin dukiyar shi. Zakka tana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yayi umarni da tilasa dole a bada, kuma ya bar kowa da imanin da ke gare shi. Shi yasa a farkon wannan aya sura suratul baqara ubangiji ta'ala yake cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun, saboda duk duniya babu mai iya ma hisabin azumi da hisabin zakka sai kai kadai zakan makanka, kai kadai ne ka san nawa ke gare ka. Allah ce ka diba in sun kai ne sabi ga abinda zaka bada, idan baka bada ba a gidan duniya ba mai iya ganewa, amma rana da kiyama za a mu mutun alama da duk mutunan da ya ganya tun daga zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aljannu da mutane da mala'iku duk wanda ya ganshi zai gane ga wani nan mai kuɗi da bai bada zakka, ko yana bada zakka ta yadda ya ga dama shi. Wannan yana nuna mana, wannan aya tana nuna mana muhimmancin bada zakka a cikin rayuwarmu ta yau da gobe. Wannan aya wasu daga cikin malumai sun fassara cewa zakkan nan ba ana nihin ba, Allah subhanahu wataala ya aqimu salaatu wa atu zakka, ba ana nihin zakka ta farilla ba, a ana nihin sadaka wadda dan adam zai yi ta tawwi, da mutum zai samu dukiya ya samu kudi sai ya iya bada sadaka ko da kudin ba su kai zakka ba, to wannan sadakar ita ce Allah madaukin sarki ke nihi a wannan aya, kamar da Imam Said ya tayi akan fasararta. Dan haka yake iya yiwa zakka wanda muka yi bayani akan ta, zakka babba ta dukiya mai yawa ita ce Allah subhanahu wataala yake nihi, haka kuma yake iya yiwa zakkar da ake nihi anan ana nihin zakka sadaka kenan, kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kwadaitar da bayu da sahabban shi da cewa su yi sadaka. Ita sadaka tana rihi bakin ciki da hushi na Ubangiji subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata ya ce ya ma'asharan nisa tasaddaqna, ce ya ku dandazan mata ku rinka sadaka. Annabi ya maimaita musu ce ya ku dandazan mata ku rinka bada abinda Allah ya ba ku na sadaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tara mata su tare a hilin idi ya kirawo su ya tuna musu falalar su, yace su bada sadaka saboda mi, saboda mafi yawancin mata suna aikata ta'asa wadda za ta kai su wutar jahannama. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su da siga ta tausayi da rahama da jin kai ga wannan matan, sai ya rinka ce musu su yi sadaka. Wannan sadaka ita za ta musu za ta tausayawa Ubangiji subhanahu wataala ya kankare musu laihikan su wanda suke aikatawa gabanin su iske shi a ranar alkiyama. Shi yasa wannan aya Allah yake cewa qimus sala wa atuz zakka, Ubangiji ta'ala sai yake cewa warka'u ma'ar raki'in, ku yi ruku'u tare da masu ruku'i. Ashe mai yi magana akan wannan aya cewa warka'u ma'ar raki'in yana nihin wajabci tilas irin sallah tare da jama'a, mutum ya yi sallah ta azhar da al'asr da magariba da isha tare da masu yin sallah, ma'ana da aka farlanta sallai wajibi ne kuma a yi ta a tattare da mutane a cikin masallatai kamar yadda ake yin ta a cikin kowane masallatai. Allah madaukin sarki ya ci gaba da bamu labarin a ta'murunan nasa bil birri
wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab.
Na'am.
Afala taqilun.
Na'am.
Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Ubangiji ta'ala yake cewa ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Shin yanzu kuna umartan mutane da aiki mai kyau kuna manta kawunanku alhali kuna karanta littafin da aka sabkar muku, bayan ku kuna da hankali kuna hankaltar abinda kuke gaya ma mutane? Malamai suka ce al-Imam Ibn Kathir yake cewa wannan aya dalilin sabkarta, Yahudawa da ke garin Madina suke kiran mutane suna cewa ku je ku bi wancan mutunan abin da yake gai gaskiya ne abin da yake gai haka ne littafin mu ya tabbatar da shi suna cewa ku yi sallah tare da mutane ku bi maganganun da yake amma su kuma ba za su yi ba saboda mi idan suka bayyana gaban mutane suna wannan ibada to za a cewa addinin yahudanci ya kare to sai Allah subhanahu wata'ala yake magana yake ce musu ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun shin yanzu kuna umartan mutane ne da aiki na alkhairi kuna manta kawunan ku alhali ku kuna karanta littafin Allah kun san da Allah madaukin sarki ya umarni lafazin albir ya zo a cikin alqur'ani mai girma haka ce albirru me ake nufi da shi atamuruna an-nasa bil birri ya zo a cikin alqur'ani mai girma lafazin albirru su takwas lafazi biyar a cikin wannan sura da muke karatu suratul baqara aya ta farko Allah ya ce ata'muruna an-nasa sai bil birri lafazin albirru ya zo a cikin wannan aya a aya ta biyu Allah subhanahu wata'ala ya ce yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj sai Allah ya ce walaysa albirru bi an ta'tu al-buyuta min zuhuriha walakinna al-birra man ittaqa wa'tu al-buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun a cikin wannan aya suratul baqara lafazin albirru ya zo so biyu a aya ta uku a cikin suratul baqara Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أتكلم أيضا قد أبيو لفظا البر يزو ينا فسر كنشي آية دمك كرنتا يزو التي ليس البر باكوم بني أيكن داء با أيكن داء بني كدي dan adam ya juya gaba gabas yana sallah Allah ya ce albirru man amana billah ai abinda ake nihi da albirru cikakken imani da Allah madaukakin sarki da imani da mala'iku da dattafan da Allah ya aiko da annabawan da Allah ya aiko da sannan kuma mutun ya bada dukiyar shi akan masu tsananin bukata zawil qurba na kusa da shi wal yatama da marayu wal masakin da wanda ba su da wabni sabil da kuma wanda suke bisa hanyar balaguro Allah ya ce wasailina da ma masu ruku wanda sun kasa hakuri suna rukun mutane Allah ya ce duka a basu shi yasa malumai suka ce aka ce albir ana nihin dukkanin addinin baki daya duk abinda Allah ya yi umarni da shi to shine ake ce ma albiru Allah ya ce dan me za ku rinka umurtan mutane da aiki mai kyau amma ku kuma sai ku kiya shi yasa anan da Allah ya ce atamuruna an-nasa bil birri kuna umurtan mutane da aiki mai kyau sai Allah ya ce wa tansawna anfusakum alhali ku kuna mantawa da kawunan ku akwai wanda daga cikin malamai wanda suka ce abinda ake nihi nan sadaka saboda dan adam yakan iya cewa ayi sadaka amma shi ya kasa yi babu inda dan adam ke iya bude baki ya ce ayi amma shi ba za iya badawa ba kamar wajen kudi mafi yawancin mutane za su iya yin al'amari daban-daban amma idan aka zo magana ta kudi za ganin mutane ba su cika yin aiki da abin da suke gayi ba za mu koma mu duka kauye mu riga kallon gawana da wana can masu kudi su ya kamata su taimake addini gawana shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin wannan aya ay albirru shine ciyar da dukiya yana daga cikin albir a wuri na shidda da lafazin albirru yazo a a cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
ma tunfiqu min shay
ma tunfiqu min shay fa inna allaha bihi alim
Allah ta'ala yace lan tanalul birra ba za ku samu albirru ba menene albir Allah yace ba mu samu shi hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai mun ciyar sai kun ciyar daga abinda kuka hi yawan su na dukiya Allah yace ma tunfiqu min shay'in badda abinda kuka ciyar na dukiyan nan fa inna allaha bihi alim ubangiji madaukakin sarki masani ne akan abin da kuka ciyar ashe albirru da Allah subhanahu wataala yake bayar labari wa qimus sala wa atuz zaka zakkan nan da Allah ke nihi yana nihin bada dukiya a cikin addinin Allah taimaka ma marashi taimaka ma marayu taimaka ma su karamin kari Allah madaukakin sarki a waje na bakwai inda yake albirr a cikin suratul maida yace wala yajrimannakum shan'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu
shan'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu
wata'awanu
'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan
wattaqullah الله شديد العقاب
ان الله شديد العقاب
الا تو لا يجرمنكم شنعان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا الا تو تعاونوا على البر والتقوى ومنجي تعالى في وانا ايه يكي تيوا كويتي مكيكينيا اكن ايكين داء البر شيني ايكي نقري والتقوى كما كويتي مكيكينيا اكن سورة الله أورينا تقوى سورة المجادلة الله يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول
إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول
وتناجوا بالبر
وتناجوا بالبر والتقوى
واتقوا الله
واتقوا الله
اتقوا الله الذي اليه تحشرون التي يا ايها الذين امنوا يا قوم اصوا ايماني اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان اذا ذا كو غانا kada ku gana da saban Allah da ketare iyaka Allah ya ce wa ma'siyatir rasul kada ku rinka shawarwari da ganawa domin saba ma manzo a cikin abin da ya umarni da shi wata najau bil birri wattaqwa Allah ce ku yi murin ka munajati akan al birr shine aiki na alkhairi wattaqwa da tsoron Allah Allah ce wattaqullaha ku yi tsoron Allah alladhi ilayhi tuhsharuna wanda gare shi ne za a tada ku gaba da kiyama shi a cikin wadannan ayoyi a cikin wannan bagire guda takwas ubangiji ta'ala ya ambaci al birr da lafazin shi na albir kuma Allah subhanahu wataala a wasu wurare ya siffanta mutanen kwarai da cewa su ne al-abrar a cikin suratu ali imran Allah yake cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
نعم
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
نعم Mugi sa'ala a cikin wannan aya ya gwada mu su wane ne ake ce ma al-abrar Allah yake ba mu labarin masu wannan dabi'u masu wannan addu'a suna cewa innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, ya ubangiji mun ji masu kira suna kira zuwa ga imani. An aminu bi rabbikum, cewa ku yi imani da ubangijinku. Fa amanna, sai muka yi imani. Idan mutum Allah ya kira shi zuwa ga imani kuma sai yayi imanin, to ya kamata ya yi tawassuli da imanin shi mai roƙi abinda yake da bukata wajen Allah. Allah subhanahu wataala sai ce faghfir lana, tunda an ce su yi tauhidi sun yi tauhidi, ku bar shirka sun bar shirka, sai suka ce ma Allah faghfir lana dhunubana, to wanda muka yi baya mu ma Allah ka yafe mana. Wa kaffir anna sayyi'atina, ya Allah ka mana gafaran abinda muka aikata mara kyau. Wa tawaffana ma'al abrar, Allah ka kashe mu tare da mutanen kwarai. Haka a cikin wannan sura da suratu Ali Imran, ubangi ta'ala yake cewa lakinnal ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Ubangi subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yake ba mu labarin wanda suka tsoron ubangijin su suna da aljanna, wadda koramu suke gudana a tattare da ita. Za su dawwama a ciki, dan za su dawwama nuzulan min indillah, masabki ne na musamman Allah zai ba masu imani. Sai Allah yake ba mu labarin ma indallah, abinda ke wajen Allah khairul lil abrar, shine mafi alkhairi ga mutanen kwarai. Allah a cikin suratul insan yake cewa innal abrara, su mutanen kwaran nan yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. A cikin suratul infitar Allah yake cewa innal abrara lafi na'im. A cikin suratul mutaffifin Allah ce kalla inna kitabal abrari lafi 'indiyyin, ashe al abrar wanda suka suffanta da wannan siffa ta kwarai, to su ne Allah madaukakin sarki yake matugumushi mai kyau. Allah subhanahu wataala zai fifita su a ranar alkiyama da gidan aljanna. Shi yasa albirru siffa ce daga cikin siffar Allah. Ubangiji ta'ala ya siffanta da wannan siffa a cikin suratu Tur. Allah yake ba mu labari inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Allah madaukakin sarki yake ba mu labari sun kasance mun kasance muna kiran ubangiji subhanahu wataala muna roƙon shi, amma shi Allah huwal barur rahim, shi wanda ake siffantawa ne da albaru kuma arrahimu mai yawan rahama ne. Shi yasa mutanen kwarai bayan Allah ya siffanta da wannan siffa, da dama daga cikin annabawa su ma sun siffanta da wannan siffa. Allah subhanahu wataala a cikin suratu Maryam yake hakaito mamu labarin annabi Isa alaihi salatu wassalam, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Haka Allah subhanahu wataala yake ba mu labari har yau a cikin suratu Maryam, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Dan haka lafazin albirru da yazo na ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun, ashe lafazi ne wanda yake game dukkanin addini baki daya. Dan haka ce albirru yana gamuwa a cikin kalmomi guda biyu. Malamai suka ce kalma ta farko wadda albirru yake kewaye a kanta ita ce as-sidqu, yana nihin gaskiya. Kalma ta biyu ita ce al-ihsan. Dan haka ce wani albarru ne, to ana nihin yana da gaskiya kuma yana kyautatawa, ma'ana a cikin dukkan al'amuran shi yana kyautata maganar shi, yana kyautata aikin shi, yana kyautata dukkan wani abin da ya kamata ya kyautata, yana kyautata ibadar shi tsakanin shi da Allah subhanahu wataala. Haka kuma yana yin ibadar nan, yana abin da yake kyautata wai yana yin shi ne da gaskiya, saboda duk mutunan da zai kyautata wani aiki amma aikin babu gaskiya a ciki, to wannan mutunan wahalar banza yake. Duk yadda za ka zauwa ka kyautata aiki, matukar aikin nan ba ubangiji subhanahu wataala ya umarni da shi ba, ibadar nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita ba, kana yin ta ba yadda annabi yi ba, ko kuma ba yadda Allah ya umarni da ita ba, yayi da ita ba, kai kan kirkiro abu ka, to duk yadda za ka kyautata ta kana aikin banza ne baka yi albirru ba, dole sai an samu gaskiya da gaskantawa daga Ubangiji subhanahu wataala, sannan a samu gaskiya da gaskantawa, a samu kyautatawa a cikin wannan gaskiyar da dan adam yake kokarin ya zo da ita. Shi yasa da dama daga cikin malamai Ibn Abdul Barr a cikin littafin shi Al-Tizkar yake cewa albirru manhajul qur'ani mafhumun kabir, lafazin albir manhaji ne, tafarki ne na alqur'ani mai girma, yana da fadi baki daya. Balma Imam An-Nawawi yace in an ce albirru ana nahin addinu kamilan, ana nahin addini baki daya, shine ake ce ma albirru. Babu wani abin da dan adam zai zawa da shi fati yana daga cikin addini, amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da dabi'a ta fassara abu da yanki daga gariya, kamar yadda alqur'ani mai girma ma yakan fassara wani abu daga sashen yankin abin da ke cikin shi, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa aqimus sala wa atuz zaka, sai Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in, kaga ruku'u wani yanki ne daga cikin yankunan sallah, aiki ne guda daga cikin ayyukan sallah. Daga cikin sallah akwai tsayuwa, akwai zaman tahiya, akwai ruku'u, akwai sajada, akwai al'amura daban-daban, amma sai aka ce warka'u ma'ar raki'in, idan an ce kai ruku'u tare da masu ruku'u ana nahin kai sallah tare da masu yin sallah. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a daidai wannan bagiran sai yake fassara mamu menene albir, ma'ana sai ya dauko wani abu guda wanda suke tattaruwa su duka su bada albir. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya dauko shi shi kadai sai ya fassara mamu albirru da shi. Hadisi daga cikin sahih Muslim, hadisin Abdullah, hadisin An-Nawas ibn Sam'an al-Ansari, yadda Allah tabbata gare shi yake cewa na tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam anil birri wal ithm, wai ma'aikin Allah ana ta magana albirru, ana cewa al-abrar, ga sifa Allah ce albirru albarru, ga mutanen kware su ne al-abrar, ga Annabi Isa an siffanta shi da albarru, ga mutanen kware sun siffanta, kuma ga abinda Allah ya aje musu a cikin alqur'ani menene albirru. Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi bashi labari sai ce mai albirru husnul khuluq, ai albirru shine kyakkyawar dabi'a, wal ithmu ma haka fi sadrika, shi kuma zunubi abinda ya makaikai a cikin kirjinka, wa karihta an yattali alaihi an-nas, kuma kana kyamar al'umma ta rinka ganin abinda kake aikatawa, duk abinda zaka aikatawa kaji kana jin kunya a ga kana aikatawa, to wannan abin zunubi ne yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara. A haka abinda zaka aikatawa kai ma kaji cewa baka gamsu ba, baka lamunta ba, sai kai tambaya, kana shakku akan abinda ba tambaya ba ta rashin sani. Misali mutunan da za a yi cin riba, zaka ga yana tambayan malamai daban-daban, shin ya halitta a yi kaza domin a yi kaza, ya halitta ya samu kudin banki domin ya sai gida, zaka ga yana kwankwanto shi ma karanka shi biyar da ba. Ka taba shin mutum da ya noma ya zo na tambayan malam, malam ya halitta in gina gida da kudin noma, saboda mi ya yarda da abin da ya halal ne, ba zai tambayi kowa ba, bal ma haka zai tahiya sai gidan shi aikata. Ko mutunan da za a cewa malam nayi kasuwa na ci riba, ya halitta in sai ragwallaya, ba za a wannan tambaya ba. Amma idan ya zamana akwai shakku a ciki, ya halitta in ci bashin baki ba bashin banki da in ilayya, to za ga ana tambayan malamai akan wannan. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ya kai ku mu a cikin zuciyarka to ka bar shi. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, tsakankanin su akwai al'amura masu rikitarwa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ma sai yake gaya ma Nawas ibn Sam'an al-Ansari yake ce mai albirru husnul khuluq, ai albirru shine kyakkyawan dabi'a. Ya daga cikin albir ko kuma kyakkyawan dabi'a, mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana fifita mu da kyakkyawan dabi'a hiye da fifita wanda yake mana ta hanyar ibada da muke aikatawa. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar yadda Allah tabbata gare shi yake cewa lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Annabinmu annabin rahama tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai zama ba fahishan mai alfasha wala mutafahishan ko kuma mai son jin alfasha. Wa kana yaqulu amma annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa, mafifici a wajenku a wajen a cikinku a wajen Allah shine wanda yake ku dabi'u masu kyawu. Shi dabi'a ne kyawu, ibada ce koyayya wadda take da dumbin lada a wajen Allah subhanahu wataala. Ba ta buƙatar sai ka sha wahala, ba ta buƙatar sai mutane sun ga kana yi a ce baka da ikhlasi, ba ta buƙatar sai ka hana idanunka kwana. Abinda kawai ake so ka gyara mu'amalar ka tsakaninka da mutane. Hadisi ya tabbata a cikin littafin Imam Ahmad wanda aka sani da Al-Musnad, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa hadisin Aisha, innal mu'min lalle mai imani la yudraku bi husni khulqihi darajati qa'imil layli sa'imin nahar, mu'mini mai dabi'u masu kyawu mai halayya masu kyawu mai juriya da hakuri da al'umma, wannan mutumin in dai yana yi dan Allah subhanahu wataala to yana iya cimma mutumin da ke tsayuwar dare mai yawan qiyamul layli mai yawan azumi da rana. Saboda mi? Saboda dabi'un shi masu kyawu da yake da a cikin al'umma. Da haka ya ku al'ummar musulmi ku sani cewa dabi'u masu kyawu addininmu ne. Mu addininmu ya karantar da mu da dabi'a mai kyawu, addininmu ya karantar da mu da ɓuyi hushi, addininmu ya karantar da mu da yahuwa, addininmu ya karantar da mu da tausayin al'umma tsakaninmu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bada labari cewa ni za'imu ne. Annabi yake cewa ana za'imu baitin fi rabdil janna liman taraka almira'a wa in kana muhiqqan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ni zan zama shugaba a cikin wani gida da ke cikin gidan aljanna, a wani daki, a wani bagiri, wani dausayi wanda yake cikin gidan aljanna, ga mutunan da yake barin rigima ko da kau yana da gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da bada labari yake cewa ga mutunan da yake barin ƙarya ko da kau da wasa ne. Haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wa baitin fi a'la aljanna liman hassana khuluquhu, da baiti gida a cikin dakin aljanna, a cikin gidan aljanna ga duk mutumin da ya gyara dabi'un shi. Shi yasa Abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa husnul khuluqi yana farawa ne daga bastul wajhi, tun daga ka gamu da dan uwanka musulmi ka saka mai huska ko gaisa, to husnul khuluqi yana farawa daga nan. Yace wa badlul ma'ruf, da yada abu mai kyawu a cikin al'umma, wa kafful adha, da kuma maganin riki cutarwa da cuta a cikin al'umma. Duk mutumin da ya waɗannan ayyuka guda uku, Abdullahi ibn Mubarak yake cewa ya samu abin da ake ce ma husnul khuluq. Haka Imam Tirmidhi ya rawaito littafi, ya rawaito hadisi a cikin littafin shi Al-Jami', Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya daga cikin husnul khuluq talaqatul waji. Idan kaga magana Abdullahi ibn Mubarak ya tirato ta ne daga maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Muslim yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka rena aiki mai kyau ko ya yake. Wadannan kwanakai da za mu shiga gobe masu dumbin alkhairi, ana cewa Allah madaukakin sarki babu wani lokacin da yake son alkhairi ya yawaita, kuma yake son aikin alkhairi kamar waɗannan kwanakai guda goma. To daga cikin abin da za ka yi in baka iya azumi, baka iya sadaka, baka iya kaza, baka iya kaza na ayyukan alkhairi, to koda ka gamu da dan uwanka musulmi ne ka saka mai huska, ya zama da cewa a da kana gabar dan uwanka musulmi, amma a yanzu jin kwanakan nan guda goma za su shigowa da jin tafsirin wannan na albirru me ake nihi da shi to ya zamana cewa ka yahi ma ɗan uwanka musulmi balle ya zamana cewa ɗan uwan nan naka musulmi yana da alaka da kai ta jini shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labari cewa babu abin da ya kai girman ce ma kyakkyawan ɗabi'a kamar ɗan adam ya iya ɓoye hushin abin da yana iya ramawa duk mutumin da za a cutar da shi yana iya rama cutar da aka mai ko a zage shi yana da izinin ya rama zagin da aka mai amma sai ya ɓoye wannan hushin tare da cewa yana da izinin ya rama abin da aka mai na zagi ko na hantara ko na ƙaryatawa ko wani abin da ya kama da wannan sai ya haƙura ya bari to wannan mutumin ya kai kululuwa a cikin abin da ake ce mu ɗabi'u masu kyawu Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin suratul nur yake cewa wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin
minkum was-sa'ati an ya'tu ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن
ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا
ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله
وليعفوا
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
والله
غفور رحيم
ومن يتعالى تكون آية كتوى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله Allah ce kada masu falala masu dukiya masu yalwa wanda Allah ya yalwata mu cikin abinda Allah ya ba su na rayuwa kada su kiti wani abinda aka musu na banna wanda ba daidai ba su rinka daukar izina su rinka daukar mataki na hana talakawa da suke tattare da su ko kuma wanda suke hanyar balaguro fi sabilillah su rinka cewa ba za su bada dukiyar su ba ko ba za su bada abin da Allah madaukakin sarki ya ba su ba saboda kawai an masu laifi an bata musu rai Allah ce wal ya'fu si haquri wal yasfahu si yahi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba za ku so ba kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim ai ubangiji madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan rahama wannan aya dalilin sabkarta kamar yadda muka sani ta sabka ne bayan wasu ayoyi guda 11 lokacin da munafikai da mushrikai suka yi kazafi suka yi yarfe ga shugaba uwar masu imani Aisha da Allah tabbata gare ta suka yi yarfe zuwa gare ta Allah madaukakin sarki ya sabkar da wahayi ya wanke ta ya nuna abin da suke ba daidai bane aka yi tsaman giya wadda take bugun babba da yara da cewa duk mutumin da ya tsoma bakin ya cikin abin da ba ya da masaniya akai Allah madaukakin sarki ya yi zargi ya ga hukuncin kowa to daga nan karshe babanta Abubakar Siddiq yarda Allah tabbata gare ya sai yana ya kasance mai yawan taimaka ma sahabbai da wanda suke tattare da shi wanda ba su da dukiya wanda ba su da abinci wanda suke da rauni a cikin rayuwarsu ta yau da gobe sai ce to tunda sun yi laƙin ƙazahi ga ƴar shi kuma Allah ya wanke ƴar shi to shi ma ba zai ƙara taimaka musu ba Allah madaukakin sarki ya ce mai a'a ka taimaka musu kai ma ka yafe musu ka manta abin da suka yi kamar yadda kake so Ubangiji subhanahu wataala ya manta abin da aka ma naka yana cikin ɗabi'a mai kyawu ya huwa da manta abin da ya aka gabatar da shi a baya kowane daga cikinmu idan ya yahe to ya yi abin da Allah madaukakin sarki yake so haka yana daga cikin ɗabi'a mai kyau kafful adha'anin nas ya zama da cewa ba ka cutar da mutane ba ka yadda za a yi a ce al'umma ta kagara da kai a cikin unguwa ko a cikin gari ko kuma a cikin mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin da imamu al-bukhari da muslim suka rawaito a cikin tafansu Manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Dharr bin al-Ghifari annabi yake cewa takuffu sharraka 'alan nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Dan Adam ya kame sharrin bakin shi, ya kame sharrin aikin shi, ya kame sharrin dukkan wani abu da zai cutar da mutum. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan sadakati zuwa ga kanka kake yi ma kanka. Ashe dan haka ɗan uwan musulmi, wannan aya da muka karanta, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Shin za ku rinka umartan mutane da albir, kuna manta kawunan ku? Shin ba za ku hankalta ba bayan ku kuna karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala? Ayan nan takan dawo wa farkonta da karshenta, yakan koma wa su tari ga malumai da daliban ilimi masu karantawa su yi umarnin mutane amma su suke aikatawa, saboda akwai hadari mai girma ga duk mutanen da zai zo ya karanta alqur'ani mai girma, ya karanta sunna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya umarci mutane su aikata amma shi ba zai aikatawa ba, to wannan mutumin yana sa rayuwar shi ne a cikin al'amari wanda yake mai nauyi. Anan malamai sun tattauna, shi idan mutum ya san kanya shi ba zai iya aikata abin da yake kiran mutane ba, to zai yin wa'azi ko ba zai yi ba? Wasu daga cikin malamai suka ce ya hada da wa'azin, yayi kokarin gyara kanya lokacin da yake wa'azin shi yayi. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, ai wa'azin daga kan shi ne zai fara, dan haka ba zai kira kowa ba sai idan shi ya fara kiran kanshi, idan yayi aikin da yake yi na kwarai to in ya so daga ba sai kira mutane domin su yi imani da abin da yake kira. In ko ba haka nan ba, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labari ko kuma gabanin hadisin da za mu karantawa, ayoyi da dama sun zo da zargi. Mun sha karantawa anan Allah subhanahu wata'ala yana zargin mutane masu ilimi, masu daukar ilimi, masu neman ilimi, amma iliminsu daban, ɗabi'unsu daban. So tari na ce waɗannan mutane suna tutar da addini yadda amfanar da addini da suke. Idan malami ya lalace a cikin al'umma, to ba malami ba ne, ba addini ba yake ma hidima, addini yake lalatawa. Ubangiji ta'ala ya siffanta irin waɗannan mutanen da karnuka, haka ya siffanta su da jakuna, da cewa kai yadda ka gashe kina ɗaukar kaya haka su ma suke ɗaukar littafai a bayansu ba su aiki da abin da suke karantawa. Hadisin da za mu rihi da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'ta birrajul yawm alqiyama, za a zo da mutum ranar alqiyama, fayulqa finnar, ayi wurgi da shi a cikin wutar jahannama, fatandaliqa aqtabuhu fayaduru biha kama yaduru alhimaru fi riha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace gabobin shi za su kakkare su rinka shiga juna saboda kalan wurgin da aka yi mai a cikin wutar jahannama, za ya rinka harguguwa, ya rinka burkidodoniya a cikin wutan nan kamar yadda jakuna suke burkidodoniya a cikin kasa. Mutanen da suka shiga wuta saboda shirka, mutanen da suka shiga wuta saboda cin riba, mutanen da suka shiga wuta saboda zina, mutanen da suka shiga wuta saboda tata, mutanen da suka shiga wuta saboda kafirci, za su tattauwa ire-iren waɗannan mutanen sai su kiwaye wannan mutanen. Fa yajtamiu ilayhi ahlun-nar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ɗan wuta kowa ya kiwaye, sai an zaburu sai a ga shi wane ne, fa yaquluni, sai su rinka cewa ya fulan ya kai wane, alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf, ba kai bane kake umartanmu da aiki mai kyau, wata nahana anil munkari, kana nuna mamu abu kaza ba mai kyau bane, abu kaza ba mai kyau bane a gidan duniya. Fa yaqulu siyati kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'ati, ina gaya muku ne ga abu mai kyau amma ni ho ba na aikatawa, wa anhaakum anil munkari wa ati, ina hana ku akan mummunan mu aiki kuma amma yana aikatawa. Daka muna roƙon Allah madaukakin sarki sanya mu cikin masu umarta da aiki mai kyau kuma su rinka aikata ayyuka masu kyau, kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga masu nuna ma mutane miyagun ayyuka amma kuma suna aikatawa. anan lokacin mai kare abinda makaranta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada kuskure ko tantuma harshe ubangiji subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.